DW taba kalashi.
Masarautu na zama tushen shugabanci da jagorancin al'ummar arewacin Najeriya, wanda ko a zamanin Turawan mulkin mallaka an ga yadda suka tafi tare da su. Sarakuna kan zama alƙibla al'umma ta fuskar gudanar da rayuwa da dukkan al'amura na yau da kullum, kama daga harkokin neman ilimi, kasuwanci, zamantakewa, sana'o'i da dai dukkan lamuran addini da al'adu da zamantakewa. Shirin na wannan mako ya mayar da hankali ne kan wata baraka ko kuma saɓani da ke ƙara kunno kai tsakanin gwamnoni da sarakunan arewacin Najeriya. Sai ku gyara zama don jin irin warwarar da shirin zai yi. Sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. Batun rikici ko saɓani tsakanin gwamnoni da sarakuna a arewacin Najeriya ya fi fitowa fili ƙarara daga dawowar mulkin demokuraɗiyya a wannan zango, wato dai daga shekarar 1999 zuwa yanzu, inda a shekarar 2005 gwamnan jihar Kebbi Alhaji Adamu Aleru ya sauke sarkin Gwandu Alhaji Mustapha Haruna Jakolo a jihar Zamfarama. Irin wannan ta faru inda gwamnan jihar ya sauke sarakunan Zurmi da Ɗan Sadau har ma da hakimai. Idan muka koma jihar Kano kuwa, wannan ta taɓurza tsakanin gwamnonin da sarakuna na zama wani maudu'i da ke ƙara ɗaukar hankali matuƙa. Domin ku idan muka yi karatun baya, muka waiwaya cikin kundin tarihi, an san yadda ta ƙarke tsakanin Sarki Sa Muhammadu Sanusi na ɗaya, wato Halifa, da amininsa firimiyan jihar Arewa Saddaunan Sakkwato Sa Ahmadu Bello, har ma yayi murabus ya bar Kano. Tarihi ba zai taɓa mantawa da cekumar ɗadda ta wanzu tsakanin gwamnan jihar Kano Muhammadu Abubakar Rimi da Sarkin Kano Alhaji Ado Bayar ba, wadda ta janyo hargitsi da ƙone-ƙone a jihar. Har ila yau gwamna Rabi'u Musa Kwankwaso da Sarki Ado Bayero an shiga wadin takun saƙa na ɗan lokaci. A shekarun baya-bayan nan kuma rikicin da ya ɗauki hankalin al'umma shi ne tunjacin jadda ta kunno kai tsakanin gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje da Sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu, barakar da ta sanya gwamnan ƙirƙiro sabbin masarautu a jihar har guda huɗu. Kano ta zama ta biyar, kuma duk masu daraja ta ɗaya kamar ta Sarkin Kano. Daga ƙarshe ma dai ya sauke Sarki Sanusi ya maye gurbinsa da Sarki Aminu Ado Bayero. Wannan lamari dai bai sarara ba, domin ku an ɗora ne daga inda aka tsaya, wato dai sabuwar gwamnatin Kano ta Abba Kabiru Yusuf ta yi koyi da ta Gandujan wajen sauke Sarkin Kano, bayan da ya cire Sarki Aminu Ado Bayero tare da maye gurbinsa da Sarki Muhammadu Sanusi na biyu, wanda Gandujan ya sauke a baya. Wannan lamari dai ya janyo muhawara sosai a ciki da wajen Kano, kuma har yanzu ake ta dabdala a kai, kasancewar batun na gaban shari'a. A jihar Sokoto ma baraka ta kunno kai tsakanin gwamna da Sarkin Musulmi Muhammad Sa'adu Abubakar, sai jihar Katsina tsakanin gwamna Dukko Radda da Sarkin Katsina Alhaji Abdulmumin Kabir Usman. Tushin me ke janyo wannan takun saƙa da kuma zaman doya da manja tsakanin waɗannan shugabannin al'umma? Tambayar kenan da na yau masani kuma marubucin tarihin masarautar Kano, Malam Ibrahim Ado Kurawa, wanda ya ce lamarin asali ya samu.
Sai mu koma asali, shi ne 1962 declaration da Sardauna Sa Ahmadu Bello ya yi a Northern House of Chiefs. Ina nan a cikin reportin Northern Regional Council na 1962 April, inda yake cewa shekara 150 wato iyayensa da kakanninsa sun yi jihadi, sun yi abin da suka ga dama. Daga baya Turawa suka zo su ma suka yi abin da suka ga dama shekara 60 da suka shige. To su kuma yanzu Allah ya ba su mulki, saboda haka dole sarakuna su zama cewa sun ba su goyon baya kuma suna ƙarƙashinsu. To saboda haka wannan ba abu ne sabo ba, abu ne wanda yake na contest na authority, kowa yana ji da kansa. Kuma vis-a-vis tunda su state government su suke biyan sarakuna, kaga za su yi abin da suka ga dama. Kawai dai idan abin ya zo mutum ba siyasa ce take yi ba, sai ya ga cewa ba daidai ba ne, amma idan siyasa ce take yi sai kuma ya ce daidai ne. To amma idan za ka duba menene asalin wannan magana, wannan shi ne asali cewa authority ne institutional clash ne, fanni dole ya zama yana ƙarƙashin wani. To saboda haka in dai irin wannan za a ci gaba da samun wannan abin da yake faruwa.
Gwamnonin da ke ɗaukar wannan mataki na sauke sarakuna dai su ma daga cikin al'umma suka fito, kuma al'umma ne ke zaɓo su bisa doron siyasa. Ko wannan saɓata juya ta ka iya haifar da wani tasiri wajen zaɓe? Dr. Aminu Hayatu, masanin kimiyyar siyasa ne daga Jami'ar Bayero da ke Kanan Daban, Najeriya, ya yi tsokaci kan tasirin wannan dambaruwa a siyasance.
ba zai sa al'umma su janye ma mara ma yin siyasa baya ba, sai dai zai harrata al'umma ta yadda yake da abubuwan da suke sa a zaɓi mutum a matsayin shi na ɗan takara a siyasance ko a goyi bayan jam'iyya. Yawancinsu ba su shafi harkar farauta ba, amma yau abinda muke gani shi ne za a samu rarrabuwan kai kwarai da gaske ta yadda yake. Idan aka zo zaɓe, za ka ga cewa wasu ra'ayinsu na su zaɓuwa da ko jam'iyya kaza ya shafi dalilin matsayin shi akan masarautar garinsu ko kuma dalilin matsayin shi akan masarautar jihansu. Bari in buga maka misali da Kano. Lokacin da aka yi zaɓen gama gari, aka zaɓi Abba Kubinsu, aka zaɓi NNPP a Kano, an ga irin yadda matasa da mutane suka yi ɗan goma sa da suka goyi bayan wannan abin. To yanzu fa ba za a ga irin haka ba. Dalili shi ne cewa a cikin waɗanda suka yi zaɓen nan akwai waɗanda su kuma suna jin an ɓata musu a masarautance. Saboda haka za su jira ne kawai su ce su tun da wannan abun bai samu ta hanyar yadda suke so ba, to za su jira zaɓe, za su kaɗa ra'ayinsu kuma wanda yana iya shafan goyon bayan da suke da shi a baya ga wannan wanda ya taɓa musu masarauta. To haka in ka zaga jaha-jaha, haka ne shi ma abin da zai faru. Misali, gwamna ya ba sarki kwari a kan dalilin sa waɗannan hakiman ba su yi hawa ba, shi kuma sarki zai sauke wannan ga waɗannan hakiman. To kaga su ma fa yawancin hakiman nan in wani wurin aka suna da goyon baya na mutane kan ɓangaren siyasan da suke. To kaga dole wannan a siyasance zai yi tasiri a zaɓe, kuma zai yi tasiri a irin ita kanta aikin da gwamnati za ta iya yi. Saboda duk aikin da gwamnati za ta iya yi yana neman goyon bayan mutanen da suke al'ummar da suke wannan wuri. To idan tun farko al'umman suna jin cewa ba sa goyon bayan ka saboda wani dalili na sarauta, to hatta ma ayyukan da ita gwamnati za ta yi zai iya samun nakasu da kuma baya wajen goyon bayan da ake tsammanin a samu daga al'umma.
Ko da yake ba a mulkin demokuraɗiyya kadai aka ga irin wannan saɓani ba, domin ko a mulkin soja ma an ga yadda shugaban ƙasa Janar Sani Abacha ya sauke sarkin musulmi Alhaji Ibrahim da suki. To ko akwai mafita da za ta daidaita al'amura har ma a daina samun nuna wa juna yatsa tsakanin gwamnoni da sarakuna? Malam Ibrahim Ado Kurawa na da wannan amsa.
Idan ana son sarakuna su zama daban ko su samu wata martaba, to su fita daga hannun gwamnati, mutane su rike kayan su cewa su shugabannin al'umma ne, suna karkashin al'umma. Shi yasa mu muke ganin cewa bai kamata ma a yadda a rinka doka a majalisa akan sarakuna. To amma wasu sai suke ganin abun ba su ya shafa ba, shikenan ayi. In kuma ya shafe su su ce ba daidai bane. To ana son a zauna lafiya a fitar da su zama jagororin al'umma ba jagororin gwamnati ba. To wannan kuma zai zama cewa ba sa karɓan kokobo daga hannun gwamnati, kuma gwamnati ba ta da iko akan su kamar liman yanzu. Limami da sauran shugabannin addini kaga ba sa karkashin gwamnati. Idan sarakuna ba sa karkashin gwamnati, bayan da za a gwamnati ce musu wannan. Wannan ita ce mafita ni a ta fahimta.
Ba ka ganin mulki ne nasu suke ganin kamar yanzu an zo kuma an sauya zamani ya zo an karɓe musu, amma duk da haka dai ana yi da su, ya fi ba a yi da su?
Najeriya fa is a republic, ba wani authority da ba na state ba. In ka ce kai a republic, to it means ba maganar monarchy. Wannan abu ne namu na gargajiya, namu na kanmu, sai mu ɗauke shi mu riƙe shi ya zama cewa mu muke da kayanmu. Amma muka alaƙanta shi da hukuma, kawai yaudara kanmu za mu rinƙa yi cewa wai a wata hukuma ba za ta yi ba. Abinda authority din constitution ya yadda da shi ana shi ne federal government, state government, local government. Akwai dokoki da majalisa ce take da ikon yi a ce kuma ba za ta yi ba. To kaga an shiga wani abu daban. Banda wannan, mutane suna zaton cewa gwamnoni ne kawai suke neman su shashar da martaba sarakuna, ba gwamnoni ne kadai ba, malamai ma suna yi. Kuma wannan abu ya faru ba wai kawai da rana ɗaya ba ne, ko shekara ɗaya ko shekara biyu. An daɗe ana tozar shaku, ana ɓata martabarsu. Amma ko tarihin Malam Abubakar ba muka je ka duba za ka gani yadda suka magana da sarkin Zazzau, ya ce masa su matasa ‘yan Izala za su karɓi ikon sarakuna. Ya faɗa a cikin tarihinsa wanda suka yi da shi da Isma'ila Tijja, ina jin shafi na 199. Kuma mun ga yadda Malam Dahir Bauchi, Allah ya ƙara masa lafiya, yana nan shi ma suka rinka tako saƙa da sarkin musulmi na yanzu, mun gani da Malam Jingir. To saboda haka a daina ganin cewa kawai gwamnoni ne ‘yan siyasa, komai aka samu a ƙasar nan a ce gwamnoni, in suka da laifi kamar yadda mu ma al'umma gaba ɗaya muke da laifi a ƙasar mu.
To siyasa dai aka ce rigar ‘yanci, tushiya kuma maso mun dawa. Duka-duka nan za mu dakata a wannan shiri. A madadin kowa da kowa, sunana Abdulkarim Muhammad Abdulkarim, nake cewa mu kasance lafiya. Daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Bakalashe